الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تحملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتي من البركة نرانا الجمعة ديقة وتاكو كوبيو ɗaya ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1428, wanda kuma shi yayi daidai da 18 ga watan 5 miladiya ta 2007 a tafsirin surati At-Tur. Kafin mu shiga tafsiri, akwai tambayoyi da aka rubuta a wancan satin da bamu samu damar amsa su ba, za mu amsa su sannan kuma mu shiga tafsirin ayoyin da muka saurari karatunsu a yanzu. Wannan yana cewa Al-Qur'ani an ce sifa ce daga sifar Allah, kuma rantsuwa da shi kamar rantsuwa ne da Allah. Shin yaya abin yake don Allah? Babu shakka Al-Qur'ani maganar Allah ce. Maganar Allah kuma sifa ce daga cikin sifofinsa. Sifar Ubangiji ana rantsuwa da ita kamar yadda ake rantsuwa da sunan Ubangiji. Walla'alla abinda ya sa ya wannan tambaya a cikin karatunmu na satin da ya wuce, na yi tuntuɓin harshe na faɗi littattafan da Allah ya saukar cikin jerin gwanin abubuwan da na ce bai halatta a yi rantsuwa da su ba. Daga baya ake faɗakar da ni cewa na faɗi wannan, to shi ne watakila ya rubuto wannan tambaya. Littattafan Allah gaba ɗaya wanda ya saukar magana ce tashi, maganarsa sifarsa ce, duk sifofinsa kuma ya halatta a yi rantsuwa da su, domin rantsuwa da sifofinsa kamar rantsuwa ne da sunayensa. Saboda haka za a iya yin rantsuwa da Al-Qur'ani a matsayinsa na magana ce ta Ubangiji. Tambaya ta wannan kuma yana tambaya, yana cewa shin Annabi Adam annabi ne ko manzo? Annabi Adam annabi ne, farkon manzo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko zuwa wannan duniya tamu shi ne Annabi Nuhu alaihi salam, shi ne awwalur rusul. Haka ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin shafa'a, dogon hadisin nan, a ciki Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da yake labarta mana irin yadda mutane za su ɗimauce ranar gobe kiyama, suna neman a cece su a kai su gaba ga Ubangiji don ya yi musu hisabi, kowa ya san matsayinsa. to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana summa yatuna nuhan fayaquluna anta awwalur rusuli ila al-ard sai su zo ga annabi nuh sai su ce kai ne farkon manzo da Allah ya aika duniya shi kaga annabi nuh alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya aika wannan duniya ta mu annabi adam annabi ne mukallam kamar yadda yazo a hadisi annabi ne daga cikin annabawan da Allah ya yi magana da su ba tare da shamaki ba kamar yadda ya yi magana da annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya yi magana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to haka shi ma annabi Adam Allah ya yi magana da shi ba tare da shamaki wato ba ta hanyar wahayi ba ba ta hanyar mala'ika ba ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci Adam lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala Adam wa nafakha fihi min ruhihi hamida atasa fa hamida Allah fa qala lahu rabbul izza yarhamuka Allah yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam a matsayin jiki sannan kuma ya hura masa rai sai annabi Adam yayi atishawa yace alhamdulillah haka Allah ya kinsa masa a wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki yace da shi yarhamuka Allah sannan sai ya umarce shi da yaje ga wasu mala'iku da suke can zaune yace yaje yace musu assalamu alaikum annabi Adam yaje yace musu assalamu alaikum suka ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki yace wa annabi Adam to wannan ita ce gaisuwarka da kai da zurriyarka hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika min ba'dik wannan ita ce gaisuwar da za ku ringa gaishe da junanku da ita kai da zurriyarka gaba daya sannan da ya dawo ubangiji ya nuna masa hannayensa masu ɗaukaka guda biyu a jimke ya dahu maqbudatani fa qala ikhtar ayyatuhuma shi'ta Allah ya ce zabi daga cikin waɗannan hannaye guda biyu zabi ɗaya fa qala ikhtartu al-yamina wa kilta yada Allah subhanahu wa ta'ala yaminun karim to sai ce ya zabi na dama hannayen ubangiji gaba ɗaya na dama ne kuma masu karamci sai ubangiji fa basata rabbul izzati yadahu fa idza fihi adam wa zurriyatu shikenan sai ubangiji ya shimfida hannunsa sai ga annabi adam shi da zurriyarsa kowane ɗaya daga cikin zurriyar annabi adam an rubuta yawan shekarun da zai yi a duniya tsakankanin idanunsa guda biyu kowa an rubuta shekarun da zai yi a wannan duniya a wannan rayuwa to shi ne sai annabi Adam yake tambaya man ha'ula waɗannan kuma su waye Allah ya ce ha'ula izurriyatuk maktubun baina aynai kullin minhum umruhu kowane daga cikinsu an rubuta shekarun da zai yi tsakankanin idanunsa biyu فَإِذَا بِرَجُلٍ عَضْوَأُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَائِهِمْ sai annabi adam daga ciki sai ya ga wani mutum mai haske ya fi kowanne ko sauran haske ko ko yana daga cikin waɗanda suka fi haske sai yace wannan fa sai Allah madaukakin sarki yace masa wannan ɗanka ne annabi Daud an rubuta masa shekaru 40 zai yi a duniya sai annabi Adam alaihi salam ya ce to daga cikin shekaru 1000 ni da aka rubuta min zan yi a kara masa shekara 60 ta zama 100 sai aka ebi shekara 60 daga cikin shekarun annabi Adam aka kara wa annabi Daud wannan ta sa Ibn Taymiyya alaihi rahmatullahi yake cewa akwai munasaba tsakanin annabi Adam da annabi Dawud shi yasa Allah ya jefa soyayyar annabi Dawud a cikin zuciyar annabi Adam tun farkon karo shi yasa zamu ga su biyu dinnan su Allah ya kirawo su cikin annabawa da sunan khalifa inni ja'ilu fil ardi khalifa a kisar annabi adam alayhi salam sannan kuma yace ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah ya ambace annabi daud da shi ma ya ambace shi da suna ko da sifa ta khalifanci to lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da annabi adam wannan doran duniya tamu ya cinye shekarunsa 900 da nawa da 40 sai mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa annabi adam ya ce ta'ajjalta ya malakul maut ai kai gaggawa shekara 1000 aka rubuta mun yanzu saurana shekara 60 mala'ikan mutuwa ya ce annabi adam ba ka yi kyautar shekara 60 daga ciki ba fajahadat zurriyatu fanasiyat zurriyatu manzo Allah ya ce daga nan sai annabi adam ya yi runtu daga nan aka fara zurriyarsa ta kuma suka gajiruntu fanasiyat zurriyatu sai ya manta abinda ya faru a baya zurriyarsa su ma sai suka manta wa min yawmi idhin umira bil kitabi wash shuhud tun daga ranar nan aka ce to duk inda aka samu kulluwar yarjejeniya tsakanin bangarori biyu to a rubuta kuma a kafa shaida to wannan hadisi yana nuna cewa shi annabi adam yana daga cikin waɗanda Allah ya magana da su ba ta hanyar wahayi ba ba ta hanyar mala'ika ba don haka annabi adam annabi ne mukallaf farkon manzannin da Allah madaukakin sarki ya fara turowa a wannan ban ƙasa a wannan rayuwa shine annabi Nuhu alaihi salam sannan kuma yana cewa shin meye matsayin saukar alqur'ani dan wata bukata idan mutum yana da wata bukata ya karanta alqur'ani a matsayin ibada ya roki Allah da wannan ibadar da yayi ya halatta domin haka yazo cikin hadisin Tirmidhi wanda Imran ibn Husayn ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da wannan karatun ko da shi alqur'ani ashe ana karanta alqur'ani a roki Allah da sannu wasu mutane za su zo bayan ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sai yati aqwamun yaqra'una alqur'ana thumma yas'aluna an-nasa bi za a samu masu zuwa suna karantun qur'ani kuma suna neman mutane su biya su ladan karatun da suka yi kun ga yanzu abinda muke gani kenan ana karanta qur'ani a matsayin ibada ibada tana buƙatar ikhlasi kayi ta dan Allah duk abinda kuma kai ibada da shi dan Allah kana iya yin tawassuli da shi Allah madaukakin sarki ya biya maka buƙatarka amma a sharɗanta cewa sai an sauki a sharɗanta cewa sai an si sauka daga farko zuwa ƙarshe har ma a dinga ganin cewa ko buƙatar ba za ta biya ba sai an yi haka din wannan bid'a ce ka karanta Qur'ani bakin gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya baka damar karantawa ko kai kadai ne a masallaci a kasuwa ko a ɗakinka ba sharaɗi bane sai an yi gangami ba sharaɗi bane sai an raba an rarraba a tsakankani kowa ya karanta wani abu wannan itikadi shi yake jawowa har ana karanta Qur'ani ba bisa haƙƙinsa ba ba a bashi haƙƙinsa wajen karatu dole ne a kiyaye haƙƙin alƙur'ani shi kansa in har ana so a roƙi Allah da shi to kasancewar an nuna wa jama'a cewa ai sai sun sauke ne wataƙila buƙatarsu za ta biya to sai a yi ce to a yi gangami don ka a sha wahala a yi taron dangi ta yadda a cikin minti 30 ai an gama sauka to ai a nan kowa abinda ya karanta da shi za a yi masa lissafi ba wai tarawa za a yi lissafin gaba ɗaya ba don haka kowa da abin da ya karanta za a yi masa lissafi, don haka kowa da addu'ar da ya yi gwargwadon karatun da ya yi gwargwadon kuma abin da za a lissafa na addu'ar da ya yi da ya tawassuli da ita, kaga kenan an yi ba a yi ba. Kuma ba duk wanda ya karanta alkur'anin ba ne ai idan ya yi addu'ar za a karba, ta yiwu a cikinku mutum ɗaya ne wala Allah, Allah ya rubuta ijabar a bakinsa, sauran duk sun karanta amma Allah ya dubi cewa ba sa daga cikin waɗanda suka cancanci amsa addu'arsu, to ka san su da suka karanta na alkur'ani shi kuma sai me, kaga kenan bai shigo cikin saukarka ba, bai shigo cikin abin da kai tawassuli da shi don neman biyan bukatarka ba. Kuma ba sai an kira mutum ba, ai ita ibada idan za a yi tawassuli da ita ko ka nemi wani ya yi maka addu'a shi kuma yake ganin bari ya yi ibada dan ya yi maka tawassuli da wannan ibadar, ba sai ka gayyace shi masallacinka ba, ba sai ka gayyace shi umara ba, sai ka ce da shi ya yi maka addu'a, shi kuma ya san hanyar da zai biya maka addu'a, zai maka addu'a da karatun alkur'ani ne, zai maka addu'a cikin sallar sani ko bayan ya gama sallah, ko kuma lokacin da ya gama azumi zai yi buɗe baki, ko kuma ainihin zai maka addu'a ne da sunayen Allah masu tsarki da sifofinsa yadda ya ga dama ya so, haka zai maka addu'a. Amma in ka gayyace shi ka ce zo mu yi sauka don a yi addu'a, kuma ya zo wala Allah ma akwai wani kaso na kuɗi da ka yanka masa, har wataƙila ma da a ce kuɗin da ka yanka masa bai gamsi shi ba, ba zai zo ba, to kaga a wannan lokacin karatun da zai ya fita daga sunan ibada ya koma tijara. Domin wannan shi ne aka sani a wasu ƙasashe, har ma wasu suna tunkahun cewa su fa karatunsu tsada ne da shi, idan za a kira su su yi karatu sai an yanka musu kuɗi mai tsoka, talak jigari-jigari bai isa ya kirawo su ba. Don haka idan aka yi mutuwa aka ce a zo a yi wa mamaci karatun Ƙur'ani, to sai ka ga cewa ana ainihin gasa wajen ɗauko hayar makarancin, akwai makarantar da sai masu kuɗi in ajin tubarkalla ne za su iya ɗauko shi, akwai waɗanda na tsaka-tsakiya za su iya ɗaukan shi, akwai kuma wanda shi kuma ba mai iya ɗaukan shi, akwai kuma wanda sai jigari-jigari ne suke ɗauko su. To saboda haka idan wanda yake bai kai matsayin ya ɗauko babban makarancin ba, idan ya ɗauko shi, an taɓa ɗauko wani makaranci a Masar wani babban mai matsayi ya mutu, sai aka ce to za a ɗauko masa babban makaranci wanda ya shahara, aka zo da shi gurin karatu aka tsadance da shi duk rubu'i ga abin da za a bashi, sai ya ji kuɗin sun masa kaɗan, aka yi da shi ya ce ba zai yi karatun nan da wannan kuɗi ba. To shi ne sai da aka matsa masa ya ce to a ba kuna jin Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ba, ba Allah ya ce kada ku sayi ku yi cinikin ayoyina da ɗan kuɗi kaɗan ba, ya za ku bani ɗan kuɗi kaɗan kuma in yi muku karatu? Aga jahilci ya kai jahilci, a ɗauki aya ta Ubangiji a ɗora ta ba mahallinta ba, a gurin Ubangiji duk duniyar da abin da ta ƙunsa samanun ne ƙali, in za a bashi duk duniyar da abin da ta ƙunsa a bisa muƙabilin alƙur'ani, to abin da aka bashi kaɗan ne. Duniya law kanatid duniya tusawi inda Allahi janaha ba'udha ma saqal kafira minha sharbata ma, dan Allah yace da duk duniya tayi a gurin Allah tana da matsayin fike ɗaya na sauro, to da ba zai bai wa kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba. Ashe kaga a gurin Allah duniyar ba komai bace, don haka duk abin da za a baka a matsayin samanun kalilun ne idan aka kwatanta shi da ayoyin Ubangiji. Saboda haka ana karanta alkur'ani, za ka iya karanta alkur'ani ka yi tawassuli da shi, za ka iya sa wani ko wasu ka ce su yi maka addu'a, kuma suna iya karanta Qur'ani kuma suna iya maka ainihin addu'a ta wata hanyar daban, ba sharaɗi ba ne sai ka sharɗanta musu karatun alkur'ani. Wannan kuma shi kuma yana tambaya, yana cewa menene hukuncin wanda baya zuwa sallar juma'a, wanda baya zuwa sallar juma'a da gangan, to ya shiga sahun munafukai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man taraka salata juma'at كتب من المنافقين wanda duk zai bar juma'a sau uku bai je ba min gairi uzri ba tare da wani hanzari ba to za a rubuta shi daga cikin munafikai duk wanda yake baya zuwa juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi tabi akan zuciyarsa Allah zai rufe zuciyarsa alheri ya daina shiga imani ya daina shiga tsoron Allah ya daina shiga saboda hadari ne mutum yana jin an kira sallar juma'a ya shantake ya ki zuwa har a sau uku idan ya jera haka sau uku to za a sa shi cikin listin munafikai har sai ya tuba ya gyara aikinsa ya dawo yana halarta sallar jannatin suna cikin aljannatai wa na'imin suna cikin na ni'ima kishiyar abin Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗancan masu ƙaryata ranar sakamako masu ƙaryata Allah da manzanninsa masu ƙaryata hujjojin da Allah ya saukar a littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce faqihina bima atahum rabbuhum faqihina masu farin ciki ne ko kuma masu jin daɗi ne da abinda Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin aljannatai na kayan marmari wato ana cewa faqihar rajulu wane yayi farin ciki ana amfani da al-faqiha bima'ana as-surur wato wane yayi farin ciki sai a ce fulanun faqihun mai farin ciki ne yana jin daɗi a zuciyarsa to waɗannan masu jin daɗi ne a cikin zukatansu hankalinsu a kwance yake babu lazana babu tunzura babu fargaba babu faduwar gaba faqihina ko kuma faqihun masu amfani ne da jin daɗi da kayan marmari da Ubangiji madaukakin sarki ya tanada musu kamar yadda ake cewa labinun aizulaban ko kuma tamirun zutamr wanda yake da nono da yawa sai a ce da shi labinun yana da dabbobi waɗanda yake tatsar nono mai yawa daga cikinsu larabawa sukan ce da shi labinun haka nan tamirun wanda yake da itatuwa bishiyoyi waɗanda suke ba shi dabino mai yawa ana kiran shi tamirun kamar yadda Hutai'a yake cewa a gararrtani wa za'amta annaka labinun fi saifi tamir wato ka ruɗe ni ka nuna mun kai mutum ne da Allah ya baka arzikin dabbobi masu nono masu kindurmo masu madara ka ruɗe ni ka nuna mun cewa kai mutum ne da Allah ya baka arzikin itatuwan dabino da 'ya'yan dabino alhalin ƙarya kake mu ka nuna zaka ciyar da ni zaka shayar da ni alhalin ba abinda zaka iya mu kaga sai yace labinun fi saifi tamir to shine malami suka ce faqihun shi ma wanda yake Allah madaukakin sarki ya bashi fawaqihu kathira ya'yan marmari masu yawa wanda zai ci ya mora a gidan aljanna wa waqahum rabbuhum azab aljahim sannan ubangijinsu kuma ya tsare su azaba wacce take ta jahim azaba ta wuta mai tsananin tsuda mai tsananin zafi wato ko wannan na biyu kawai gaba ta biyu kawai wa waqahum rabbuhum azabal jahim ta ishe ka ni'ima bayan kaji irin razanawar da Allah yayi inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce kuma babu abin da zai ije ta kaji irin wannan magana mai shiga zuciya ta razana ta ta firgita ta sai kuma Allah ya ce da kai idan ka zama mai tsoransa zai tsare ka daga wannan azaba mai raɗaɗi ko iya nan aka tsaya ya ishe ka babban ni'imar da za ta kwantar maka da hankali to amma sai Allah madaukakin sarki ya nuna cewa a cikin wannan ma kuma zai ƙara maka da ni'ima ta aljannatai zai ƙara maka da ni'imomi daban-daban zai ƙara maka da kayan marmari da zaka cika more a lahira Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu ku ci ku sha kuna masu farin ciki kuna masu jin daɗi kuna masu kwanciyar hankali kalmar hani'an kamar a kwantar maka da hankali ne akan cewa wannan ni'imar ba mai yankewa bace, wannan ni'imar ba mai karewa bace, domin har idan akwai tunanin za ta kare, to wannan zai sa kafar gaba kullun cewa ran da ta kare ya za ka yi. To sai aka ce da kai hani'an, ku duba yadda Ubangiji ya jiro abubuwan ni'ima ta zuciya, ni'ima ta jiki, ni'ima ta zuciya, fakihina, kuna masu jin daɗi, masu kwanciyar hankali. Wannan akwai ni'ima ta zuciya, akwai kuma ni'ima ta jiki, ta hanyar kuci, ta hanyar kusha, sannan kuma da abinda Allah maɗaukakin sarki zai faɗa na aurata masu tsoron Allah a ranar gobe kiyama mata na hurul ayn. Sannan sai a ce da su kudu kuci, wato bayan ma an tanada musu wannan ni'ima, an kawo su gidan aljanna, sun gan su cikin wannan, sai kuma mu haɗa su da matan da suke hurin, masu fararen idanu da baƙaƙen ƴaƴan abin nan ƙwayar idanuwan, kuma in kuma masu manya-manyan idanu. Hurin jam'i ne na haura, haura ita ce matar da take shadidu sawadi ainiha, farin nashi kalli, haka nan wannan ƙwayar baka ita kuma bakin irin ne. To wannan Allah maɗaukakin sarki ya gaya maka irin sifar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ta matan aljanna da zai bamu waɗannan waɗanda suke masu kiyaye dokokinsa. Sannan kuma inun masu manya-manyan idanuwa ne, wato inun jam'i ne na aina, aina ita ce matar da take idanta manya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum, waɗanda suka yi imani, sannan kuma zurriyarsu, ƴaƴansu da jikokinsu suka bi su cikin imani, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, sai mu riskar da zurriyarsu ga tare da su, wama alatnahum min amalihim min shay'in, kuma ba za mu tauye musu ko ba mu tauye musu wani abu ba daga cikin aikinsu, kullum ri'in bima kasaba rahin, kowane mutum jingina ne da abin da aikin da ya tsorurta a nan duniya. To bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin falala da karamci da baiwa da lutufi da yayi wa halittarsa da ihsani da yake yi wa muminai a ranar gobe kiyama, sai kuma ya faɗi wata falalar ta musamman wacce ita ce za ta ƙara musu kamala ta ni'ima a cikin aljanna. Bayan sun samu shiga aljanna, Allah ya kai su gidaddajensu na aljanna, ya tanada musu waɗancan kayayyakin jin daɗi da guraren zama masu kyau waɗanda suka dace da masoya juna, to sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma biyo su da wani karamcin na musamman. Bayan sun yi imani, sun yi aiki na gargaru, ayyuka manya-manya na da'a, sannan kuma zurriyarsu da ta zo bayansu, ƴaƴa da jikoki da suka zo bayansu, waɗanda su ma sun yi imani amma kuma sun yi aikin da bai kai na iyayensu ba, za su shiga aljanna amma aljannar da bata kai ta iyayensu ba, yana daga cikin abin da zai cika wa iyayensu wato ni'ima a zuci, su ga ƴaƴansu da jikokinsu tare da su. To dan Allah ya nuna wa wato ya karrama waɗannan ta hanyar ya cika dai ni'ima tare da su, sai a yi wa waɗannan ƴaƴa da jikoki promotion daga waccan aljanna da suke ta ƙasa, sai a ɗago su sai su zo aljanna ta sama, sai su haɗe da iyayensu. Kaga kamalan ni'ima ta gama cika a nan. To wanda yana daga cikin abinda ya tabbata na fassarar wannan aya, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, kamar yadda yake cikin Mustadrak na Hakim da kuma tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yana cewa inna allaha la yarfa'u dhurriyyatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fil 'amal, Allah yana ɗaukaka zurriyar mumini a cikin daraja, ko da kuwa ba su kai shi ga aiki ba. Li taqarrabihim aynu, dan ya gama jin daɗi da ganinsu. Sannan sai ya karanta wannan aya, wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Haka na Ibn Abbas ya ruwaito wancan hadisi, duk da kauli ne na Ibn Abbas, sai dai hukuncinsa hukuncin rafi. Malaman hadisi suna cewa duk inda sahabi ya faɗi wani abu na gaibi wanda ba zai yiwu a riske shi ba sai ta hanyar wahayi, to kamar ya ce ne manzon Allah ya gaya masa, don bai yiwuwa ya faɗi abin da yake na gaibi ne, ya bada labarin ranar kiyama, ko ya bada labarin cikin kabari, ko ya bada labarin cikin aljanna ko wuta, ko wani abu da yake yayi kama da wannan, sai idan ya ji shi daga bakin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Saboda haka idan sahabi ya faɗi irin waɗannan abubuwan da suke da alaka da gaibi, to suna nuna cewa an ji shi ne, ko ya ji shi ne daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Don haka wannan hadisin Hakim ya ruwaito shi a cikin Mustadrak ɗinsa. Akwai ruwayoyin da aka yi waɗanda suke jingina hadisin kai tsaye ta hanyar isnadi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ruwaya Qais ibn Rabi, sai dai ruwaya Sufyan Thawri ya ruwaito shi ne da salsalarsa daga maganar Ibn Abbas. Malaman hadisi suka ce maganar sa anan tana da hukuncin magana ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hakanan Ibn Abbas dai ya ruwaito wajen fassara, an ruwaito da gare shi wajen fassarar wannan aya, yana cewa hum zurriyatul mu'min, Allah yana magana ne akan zurriyar mu'mini. Ya mutuna alal iman, da za su mutu akan imani. Fa in kanat manazilu aba'ihim arfa'a min manazilihim ulhiqu bi aba'ihim, idan matsayin da suke da shi, matsayin iyayen, idan ya zamana matsayin iyayensu ya fi matsayinsu a aljanna, sai a riskar da su da iyayensu. Walam yunqasu min a'malihim allati amiluha shay'an, kuma ba za a rage komai daga cikin ayyukan su iyayen ba. Ba aikin iyayen ne za a rage su a yi musu demotion ba, su haɗe da ƴaƴan, a'a ƴaƴan ne za a ƙara musu matsayi su kai ainihin matsayin iyayen nasu. Akwai hadisin da aka ruwaito wanda bai inganta ba, hadisi ne bara gurbi, wanda yake cewa idza dakhala ar-rajulu al-jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi. Hadisin ba ya da kyau zan faɗe shi, saboda koda za a je shi a wani guri ana karanta shi a wajen tafsirin wannan aya, wasu malaman tafsiri sun kawo shi amma ba shi da kyau. Ibn Kathir ma ya kawo shi amma ya yi shiru bai ce komai ba, shirinsa ba abin rutuwa da shi bane, cewa idan mutum ya mutu ya shiga aljanna zai ce ya Allah ina iyayena, ina matata, ina ƴaƴana, a ce ai ba su kai matsayin da kai ka kai ba, ka yi aikin da su ba su yi ba, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to a ɗauko ƴaƴan nashi da matarsa da iyayen nashi don a kawo su wannan matsayi. Wannan hadisi bai inganta ba. Abinda ya inganta shine abinda muka ambata na ruwayar ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda. Wannan ita ce falalar Ubangiji maɗaukakin sarki da yake yi wa ƴaƴa saboda albarkar aikin iyayensu, ya ɗaukaka matsayinsu ya ƙara musu matsayi a cikin aljanna. Wannan wani nau'i ne na shafa'a, daga cikin nau'uka na shafa'a da za ta wakana ranar gobe kiyama. Akwai shafa'a ta a ƙara wa mutum matsayi a gidan aljanna, bayan ga irin matsayin da yake da shi kuma Allah ya ɗaukaka matsayinsa zuwa ga matsayi na sama, wanda aikinsa ba zai kai shi ga wannan matsayi ba. Wannan wani nau'i ne na shafa'a, kuma ba ta kasancewa sai ga wanda ya yi imani, sai ga wanda yake da tauhidi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wattaba'athum zurriyatuhum biimanin, kaga idan ya kasance zurriyar ita ba ta yi imanin ba, ƴaƴan nashi da jikokin nashi ba su yi imanin ba, ba za su samu wannan matsayi ba. koda iyayensu annabawa ne ba za a ɗaukaka su zuwa ga matsayinsu ba, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ɗan annabi Nuhu alaihi salam, duk da cewa mahaifinsa annabi ne, amma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da shi tare da cikin waɗanda ya halakar wato na kafirai. Saboda haka babu batun cewa wani ya cece ka sai ka yi imani, sai kana da tauhidi. Sannan kuma babu batun wani ya cece ka sai da umarnin Allah, sai da izinin Allah. Saboda haka sharuɗa ɗin nan guda biyu na ceto dole ne nan ma a ambace su, a kawo su, sai Allah ya ga dama, kuma sai ka kasance cikin waɗanda suka yi imani, Allah ya yarda da kai. To Allah maɗaukakin sarki kuma zai iya yin falala akan iyaye ta hanyar addu'ar ƴaƴansu, kamar yadda zai yi wa ƴaƴa falala ta hanyar aiki na ƙwarai da iyayensu suke yi, haka nan zai iya yi wa iyaye falala ta hanyar addu'a ta albarkar addu'ar ƴaƴansu, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil janna fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Wannan hadisi ne mai kyau, hadisi ne da Imam Ahmad ya ruwaito shi. Manzo Allah yana cewa Allah zai daukaka darajar bawa na ƙwarai a cikin aljanna, ya daukaka matsayinsa, sai bawa ya ce ya Ubangiji ta yaya na samu kuma wannan matsayi gagarumi haka, sai ya kulu sai Ubangiji ya ce istighfari waladika laka, saboda neman gafara istighfari da ɗanka yake yi maka a gidan duniya. Kusan ya inganta hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya ruwaito, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan bawa ya mutu, idan mumini ya mutu, idan musulmi ya mutu, to aikinsa gaba ɗaya sai ya dakata, sai abubuwa guda uku, ko dai wata sadaka da ya yi wadda take gudana ake amfanuwa da ita, ya gina masallaci ana sallah, ya gina makaranta ana karatu, ya buga littattafai ana ta karantawa, to wannan Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da bashi ladan wannan abu, matuƙar abin yana gudana tsakankanin al'umma. Sannan kuma koyazan yana ya bar ilimin da ake amfana da shi, ya karantar, ya tarbiyanci ɗalibai wanda suke karantarwa, ya yaɗa ilimi a cikin rubutu, ya yaɗa ilimi a kasussuka, ya yaɗa ilimi ainihin a abubuwa da dama, ta hanyoyi da dama waɗanda al'umma za su ainihin amfana da su. To wannan za a ci gaba da rubuta masa lada, matuƙar wannan ilimin yana nan yana gudana cikin al'umma, tana amfani da shi. Sannan annabi ya ce awwaladin salihin yad'u lahu, ko kuma yaro na ƙwarai wanda zai yi ci gaba da yi masa addu'a bayan rasuwarsa, yana masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya ɗaukaka matsayinsa, Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza, to zai yi ta samu wannan garabasar addu'ar duk da ya rasu. Ta wannan bangare al'amarin nashi ba zai tsaya. Wannan kuma baya cin karo da fadar Allah wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, wato mutum, inda Allah yake cewa mutum baya cancantar sakamakon wani abu sai aikin da yayi, kuma aikin nan nashi da yayi shi zai gani, shi za a nuna masa ranar gobe kiyama, shi zai gani ranar gobe kiyama. Wannan aya ba ta cin karo da cewa zai amfana da addu'ar ɗansa. Na farko dai, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waladur rajuli min kasbi, to ɗan mutum daga cikin aikinsa ne, tsuruwurtarsa ce, shi ya yi auren, shi ya haife shi, shi ya tarbiyance shi, shi ya yi masa ilimi, ya ba shi ilimi, ya sa shi a makaranta har ya ilimi, har ya samu tarbiyyar da yake masa addu'a bayan rasuwarsa, kaga aikin sa ne. To sannan kuma ayar waccan ta cikin suratul Najm tana magana ne akan cewa mutum bai cancanci ya mallaki wani abu ba, ya ji cewa nashi ne sai aikin da ya yi. Wannan baya hana wani ya yi aiki ya danka masa lada. Kamar a ce a cikin kudin nan da suke gurina naira 1,000 baka cancanci komai daga ciki ba sai naira 500. Wannan magana ba ta hana in ɗauki kuma wannan 500 ta kai in ƙara maka ya zama 1,000 ɗin. Abinda dai nake gaya maka kai abinda ka cancanta, abinda yake mulkinka shine wannan 500 ɗin. Amma bai hana kuma daga cikin 500 da ta rage in ɗau 100, 200, 300 yadda na ga dama in baka. Ina da wannan dama. Saboda haka waccan lamun lil insan da Allah ya faɗa lamun tamlik ce. Yani la yamliku shay'an illa sa'ahu. Bai mallaki wani abu da zai ce ya cancance shi aikin sa ne ba sai aikin da yayi. Amma addu'a da za a yi masa wannan shi mai addu'ar shi ya ga dama ya yi masa. Sadaka da za a yi masa wannan shi mai abin shi ya ga dama ya yi sadaka ya ce ladan ya je gare shi. Haka nan hajjin niyaba. Hajji bin niyaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha'anta. Ana iya yi wa mutum hajji ko bayan ya rasu dansa ya biya kuɗi a je a yi masa hajji ta hanyar wakilci. Ladan zai kai gare shi don ya tabbata a sunna. Malamai suna cewa irin wannan ana tsaida abin ne cikin abin da nassi ya zo da shi. Abinda duk nassi bai zo da shi ba ka a faɗaɗa. Mutum ya tashi ya yi ta saka o'i ya yi ta salloli ya ce ya Allah bayan ya gama ya Allah sallolin nan na yi wa wani. Wannan nassi bai zo da shi ba, amma nassi ya zo da istighfari, ya zo da addu'a, ya zo da sadaka, ya zo da azumi. Man sama wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu. Hadisi ne sahihi a cikin Bukhari da Muslim. Wanda ya mutu da azumi a kansa, to cikin danginsa waliyinsa ya iya yin azumin wanda yake wajibi a kansa. To sannan Allah ya ce kullum ri'in bima da iyayensu. Wannan makami ne na falala, ihsani ne na Ubangiji. To bayan ya faɗi wannan makami na falala sai kuma ya faɗi makami na adalci. Shi adalci abinda ka cancanta ka samu, babu ƙari babu ragi. Wannan shi ne ake kira al-adlu. Idan aka ce aiwa mutum adalci shi ne a yi masa abinda ya cancanta. Idan ya cancanci ihsani a yi masa ihsani daidai cancantarsa. In ya cancanci ukuba ya cancanci horo a hora shi daidai cancantarsa. Wannan shi ne ake nufi adalci. To shi ne Allah ya ce kullu mri'in, duk wani mutum bima kasaba, da abinda ya tsorurta rahinun jingina ne, ana jingina shi ga aikinsa. Babu wani wanda zai ɗauka ya ɗaga su matsayi babba ya haɗa su da iyayensu. Wannan makami ne na falala, ihsani ne na Ubangiji. To bayan ya faɗi wannan makami na falala sai kuma ya faɗi makami na adalci. Shi adalci abinda ka cancanta ka samu, babu ƙari babu ragi. Wannan shi da ake kira al-adlu. Idan aka ce aiwa mutum adalci shi ne a yi masa abinda ya cancanta. Idan ya cancanci ihsani a yi masa ihsani daidai cancantarsa. In ya cancanci ukuba ya cancanci horo a hora shi daidai cancantarsa. Wannan shi ne ake nufi adalci. To shi ne Allah ya ce kullu mri'in, duk wani mutum bima kasaba, da abinda ya tsorurta rahinun jingina ne, ana jingina shi ga aikinsa. Babu wani wanda zai ɗauke ma wani laifin wani. Allah maɗaukakin sarki baya kama wani da zunubin wani. Da ‘ya’ya da iyayensu a nan duk ɗaya suke. Wannan a nan Allah maɗaukakin sarki ya yi ihlakin magana ya faɗe ta a haka. Amma a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya yi togaciya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. A nan sai Allah maɗaukakin sarki ya togace waɗanda suke ‘yan aljanna. Su waɗanda suke ‘yan aljanna Allah zai musu mu'amala ne da falalarsa ba da adluhu ba. Yu'amilu